بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال: بشر المشائين في ظلم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. وقال: صلاة الرجل في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو وسوقه ب25 درجة. وقال: من تطهر في بيته فأحسن الطهور وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداهما ترفع درجة والأخرى تضع خطيئة. وقال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر كان أحب إلى الله. وقال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. وقال: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم. وهذا باب واسع جدا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا ينبتشي نرانر تلاتة در الله ربا أيو بيوك وتنسفر hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1433 yinin da yazo daidai da 27 ga watan 12 shekarar miladiya ta 2011 a wannan masallaci mai albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura cikin garin Katsina. A wannan karatu ko a wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, majalisin da muke sharhin sakon da Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen Iraki, musamman mabiya addinin Shi'a mai limamai 12. Wannan shine darasin mu na 47 a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci mai albarka. Wannan shine na 161. Idan ba a manta ba, gabar da Ibn Taymiyyah yake zantawa a kanta shine batu na masallatai a musulunci, da yadda musulunci ya umarni da gina masallatai da raya su da ibada, ya hana a gina su a kan kaburbura ko a makabarta, ya la'anci wanda ya aikata haka. Wancan darasin da ya gabata, Ibn Taymiyyah ya furo mana ayoyi daban-daban a surori daban-daban cikin Al-Qur'ani mai tsarki, waɗanda suke magana akan raya masallaci da waɗanda suke raya masallaci da kuma yadda ya kamata a raya masallaci. A yau kuma za mu ji wasu daga cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda aka ruwaito dangane da raya masallaci, wanda waɗannan hadisai kaɗan ne daga cikin ɗimbin hadisan da suka zo kan wannan gaba. Illa dai Ibn Taymiyyah ya tsakuro wani abu domin zai yi gini a kansa. Ibn Taymiyyah ya ce: wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama: man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Wanda ya gina masallaci dan Allah, ko kace wanda ya gina wa Allah masallaci, to Ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna. Wa kala, haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace, bashiril mashaina fi zulamil layli ila al masajid bin nur at-tam yawm al qiyamah, kai wa masu kai kawo a cikin duffan dare zuwa masallatai, kai musu albishir da cikakken haske ranar gobe kiyama. Wa kala, haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace, man gada ila al masjid aw raha, wanda ya sammako zuwa masallaci ko ya tafi da yamma, a'adda Allahu lahu nuzulan, Ubangiji zai tanadan masa da wani kabaki, kullama gada aw raha, duk sanda ya yi sammako ko ya yi tafiyar yamma. Wa kala, haka nan ya ce sallallahu alaihi wasallama, salatun rajuli fil masjidi, sallan mutum a masallaci, tafdulu ala salatihi fi baitihi wa suqihi bi 25 daraja, ta fi sallarsa shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa da lada ko da mataki 25. Wa kala, haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce, man tafahara fi baitihi, wanda ya alwala tun daga gidansa, fa ahsana at-tahur, ya kyautata alwalar, wa kharaja ila al-masjid, ya fita zuwa masallaci, la yunhizuhu illa as-salah, babu abinda ya zaburar da shi zuwa masallacin sai sallah, kanat khutwatahu, to takunsa guda biyu, dagawa da ajewa kenan, ihdahuma tarfa'u daraja, daya daga cikin su zata daukaka matsayinsa, martabarsa, wal ukhra tad'u khati'a, daya kuma ta kankare masa kuskurensa. Wa kala, annabi sallallahu alaihi wasallam yace, salatul rajuli ma'a ar-rajuli azka min salatihi wahdahu, sallar mutum tare da wani mutum, wato sallan mutane biyu, ita ce tafi lada sama da sallar mutum shi kadai. Wa salatuhu ma'a ar-rajulaini, sallarsa tare da mutane biyu, azka min salatihi ma'a ar-rajul, tafi sallarsa tare da mutum ɗaya lada. Wa ma kana aksara kana ahabba ila Allah, duk sanda suka fi yawa wannan yafi soyuwa a gurin Allah. Wa kala, haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, sai yakunu alaikum umara'u, za ku samu, wato za ku samu wasu sarakuna, yu'akhiruna as-salata an waqtiha, wadanda suke jinkirta sallah daga lokacinta, fa sallu as-salata li waqtiha, to ku yi sallah a lokacinta, thumma ja'alu salatakum ma'ahum nafila, sannan ku sanya sallolinku tare da su a matsayin nafila. Wa kala, haka nan sallallahu alaihi wasallam ya ce, yusalluna lakum, za su yi muku sallah, fa in ahsanu falakum, in sun kyautata to za ku samu wannan ladan, wa in asa'u falakum wa alaihim, in kuma sun munana ku za ku samu ladan ku, su kuma alhakin yana kansu. Wa hadha babun wasi'un jiddan, wannan babi ne mai yalwa kwarai da gaske, wato mai fadi kwarai da gaske, wanda yake nufi hadisan da suka zo a wannan babi suna da yawa kwarai da gaske. Kamar da kuka ji Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala da yake bayanin raya masallaci, daga cikin raya masallaci akwai gina shi, a gina shi yayin da babu shi, wanda ya gina masallaci dan Allah, ya gina masallaci ya ce gashi nan na Allah ne, to yana da gwaggwaban sakamako a gidan aljanna, domin shi ma Ubangiji madaukakin sarki zai yi masa gini na musamman a aljanna. Aljanna tana nan a tanade, ba wai daga baya za a samar da ita ba. Allah ya riga ya gaya mana cewa ya tanadi aljanna, wa iddat lil muttaqina, an riga an tanade ta, saboda aljanna tana nan har ma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a wasu hadisan sa yaga aljanna din har ma ya an abinda ya ciro wasu abinda ya kai hannu zai ciro wasu daga cikin ƴaƴan itatuwanta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana sallah sai sahabbai suka ga yayi gaba ya mika hannu kuma ya dawo bayan an gama sallah suka tambaye shi mun ga kai wani abu ba mu gane meye ba yace ai wani hantsar ƴaƴan marmarin gidan aljanna ne na mika hannu na zan ciro kuma sai na fasa da na ciro to da kun ci har alkiyama tashi ba za su kare wato da ya ciro to da har yanzu muna ci ba zai kare ba to wanda ya nuna akwai aljannar kuma ubangiji ya tanade ta da kayan marmarinta bal ma annabi sallallahu alaihi wasallama an nuna masa wasu daga cikin sahabbansa a cikin aljannar kamar yadda yaje yaga yaji motsin Bilal a cikin aljanna yaji motsin takalminsa har yake tambayar sa wai me kake yi ne har na ji motsin tafiyar ka a aljanna wato wani irin aiki kake yi wa Allah ce to shi dai bai san wani abu da yake yi ba sama da idan yayi alwala to ba zai bar ta haka nan ba sai ya mata raka'a biyu wannan shine arja amalin da ya san yana yi wato wani aiki da yake fatan ya samu ladansa da inda aka nuna masa aljannar annabi sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu har ya ga wata mata a ciki ya fasa shiga ya tuna kishin Umar Umar yake cewa alayka ugharu ya rasulullah kai zan yi wa kishi a ma'aikin Allah ya fashe da kuka to duk waɗannan da ma wasun su duk suna nuna mana akwai aljanna tana nan uiddat an riga an tanade ta haka nan kamar yadda ita ma wuta an tanade ta tana nan to amma wasu hadisai kuma sai suke nuna mana cewa mutum kuma na iya haɓaka aljannar da aka tanadar masa da ayyukan da zai rika yi waɗanda suke ayyuka ne na neman lada na neman kusanci na neman yarda da martaba a gurin Allah to sai wannan kuma ya rika ƙarawa aljannar tashi wata wani ƙawa na musamman yana ƙara kayan alatu a ciki akwai ta daman an shirya ta ko iya wannan ya samu to shikenan kakarsa ta yanke saka to amma duk da haka wanda yayi wani abu kuma da Allah ya ce in kai zai baka wani sakamako ko zai kara maka to wannan abun kuma sai rika haɓaka aljannar taka yana samar da wasu abubuwa kuma na more rayuwa a cikinta a dalilin wannan aikinka kamar yadda aka sani a aqidar mutaala sunna kowane musulmi kai kowane halitta da ubangiji ya kallafa masa aiki to ya masa gida biyu ya masa gidan aljanna da gidan wuta ya masa gida a aljanna ya masa gida a wuta saboda kowa yana da waɗannan gidaje guda biyu aikin sa ne zai tantance ina zai je wancan ko wancan dama ko hagu sama ko ƙasa Allah ya sa muna cikin mutanen dama Allah ya sa muna sama ba ƙasa ba haka nan idan aka je mutum ya samu rabansa to sauran guraren da suka yi saura wato kamar dan aljanna ya shiga aljanna kan gidansa na wuta yana nan ba kowa haka nan dan wuta ya shiga wuta gidansa na aljanna yana nan to anan ne ake tazabun sai yan aljanna su mamaye gidajen yan wuta shine abin da Allah yake nufi da zalika yawmut taghabun wato kai kai aikin kwarai amma makocinka arne ne to aka je lahira sai ka hade gidansa da naka shi kuma can a hada mishi nakan da aka yi da baka yi abin da Allah shi kuma a ce to duk kayan azaban nan da bicizan nan da kunamin nan da addinan nan da waye kai kuma duk naka ne Allah ya soki to wannan abin da hadisin yake nuna man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan fil janna kaga akwai aljannar amma idan yayi wa Allah wani aiki ya gina wa Allah masallaci sai kuma a gina masa wani daki wani gida na musamman a cikin aljanna din wannan sakamakon wannan abin da yayi to yayi wa Allah to shi ma Allah ya masa tukuici babu shakka na Allah ba za ka taba hada shi da naka ba ba ka taba hada shi da naka ba illazina ahsanul husna wa ziyada kai kai dan abin da zaka iya yi amma Allah in ya tashi sai yayi wanda yafi naka kyau shi yasa a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau mihfasi qata koda kamar kejin tsuntsu ne wannan lil mubalagha fi tasghir amma ba wai ana nufin ka gina masallaci kamar kejin tsuntsu ba to waye zai shiga ana dai nunin inda iya bakin kokarin ka kai dai masallaci ko ya yake to shi kuma Allah zai maka nashi ginin wannan kuma sai ka gani ba wanda zai yi maka bayanin ga yadda nashi yake kai kai ka gina wancan kuma shi ya gina kaga shattana ma baina fi'lil makhluqi wa fi'lil khaliqi kai 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 wannan ginin da dan abinda Allah ya hore maka ci can kuma shi Allah ne ya maka to wannan yana daga cikin raya masallati a gina su kuma wanda ya haka yana da lada amma da sharadin yayi dan Allah wannan shine sharadin yayi dan Allah kamar yanda yazo a riwayar Tabarani al-Mujam al-Awsat hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha manzo Allah yace man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allahu lahu baytan fil janna wanda ya gina masallaci ba dan riya ba ba dan aji a fada ba ba dan aji a gani a ce an gani ba ba dan a gani ba ba dan aji a fada ba to wannan ubangiji zai gina masa wani gida aljanna haka sai da wannan sharadin idan ba dan Allah ya gina ba ya gina ne saboda an dame shi an matsa masa da bukata ce kai da Allah aje a musu sai akwai wadanda ba wai dan Allah saboda yawan naci yau aje a ganshi gobe aje a ganshi jibi aje a ganshi a tare shi anan a tura masa wannan a tura masa wannan ce da Allah aje a musu yana tsaki yana bata rai wannan ko masallacin da zai gina yayi haramaini ko ya fi haramaini a girma to yayi aikin banza ba abinda zai samu saboda ba dan Allah yayi ba dan dai kawai an matsa masa an takura masa kawai dai ya rabu da wannan jele da ake a kansa ko kuma a'a saboda baya son ya fita masallatai na jama'a shi ya riga yayi tangame man gidansa baya sha'awar ya rika fita masallacin unguwa da fa masallaci kusa da shi dab da shi dan taki kadan zai iya shiga masallacin amma sai ya rika ganin masallacin talakawa masallacin da ba AC ba kaza saboda haka sai ya ware dan wani guri a gidansa sai yayi ba dan wani abu dan shi ya rika samun inda zai shiga ya sallarsa ba tare da ya shiga cikin jama'a ba to kaga wannan ba dan Allah yayi ba shi yasa kai da kake wa jama'a ba za ka iya shigowa kai sallah masallacin ba daga shi sai ma'aikatansa su kadai za su yi amma a kofar shigowa gidansa da kare da 'yan sanda haka ba ka da iko ma ka shigo ya zai bari ma a shigo ce kai ba security kada a bar wani ya shigo saboda haka in sahu ɗaya ake samu to sahu ɗaya nan za a ci gaba da sallah in sahu biyu ne in ma su uku ne su hudu ne iya dai adadin ma'aikatan da yake da su sai ƴaƴansa in ya damu ƴaƴansa su zo masallaci su sallah kenan to kaga wannan bai da za a kace bana lillahi bana li nafsihi ya gina wa kansa masallaci amma illillahi ne to ba wanda za a hana kuma ya shiga inna Allah ne to kowa da yake sallah yana da haƙƙi a ciki amma in nashi ne to kuma wannan abin masa kayansa ko sai ku haƙura da naku wannan shine na Allah don haka a sani akwai masallacin da zaka gina dan Allah akwai kuma masallacin da zaka gina dan bukatarka baka san gogayya da waɗanda karena baka san ana ganin ka wani ma zai ce in ka gina masalla kana fita masallaci yan maula za su dame shi saboda ka yan maula su dame shi sai yadda ba ma dan maulan ma ba zai isa ya shigo ba ba sai ka gan shi kai maula ba saboda haka a kula da wannan sharadin man bana lillahi masjidan man bana masjidan la yuridu riya'an wala sum'atan bana Allahu lahu baitan fil janna. To amma da wani zai gina masallaci amma aka fahimci riya ce za ta sa ya gina ba dan Allah zai yi ba, wato kuna da filinku kun saya kun hada kudi kun saya ko gwamnati ta ba ku kuna so za ku gina masallaci ba ku da kudin gina masallaci sai wani zai zo ya gina, amma fa dukkan alamu sun nuna shi fa ba dan Allah zai gina ba, ko dai zai gina saboda in an tashi zabe ku ba su ku ba shi qur'a ko ku yi masa campaign a masallacin ko dai wani dalili da zai fito baro baro dan wannan zai yi. To shin za ku bar shi ya gina ko ku a'a za ku ce a'a tunda ba dan Allah ne ba mu za mu karbe ba za mu yadda da wani abin da aka yi ba dan Allah ba, dan ka tafi da kudin ka ba masu wanne ya kamata a kyale shi ya gina ko ku a'a kore shi a ce gaskiya tunda ba dan Allah zaka gina ba mu masallacin mu muna so a gina shi akan ikhlasi akan taqwa. Afaman usisa bunyanahu ala taqwa min Allah khairun amman usisa bunyanahu ala shafa jurufin harin fanhara bihi fi nar jahannam. Afaman assasa bunyanahu na'am wanda ya gina ginin sa akan taqwa zai zama daya da wanda ya gina ginin sa kuma ba akan taqwa ba, kace kai wannan ginin ba akan taqwa aka yi shi ba ba masu. To idan yazo ce zai yi aiki zai gina masallaci ko zai gina makaranta amma riya'an ba ruwan mu zo ka gina, mu dai ai ba riya za ta sami sallah a ciki ba, sallar mu mun yi ta dan Allah kai kuma riyar ka akan ka, saboda ka zo kai riyar ba ruwan mu wannan kai da Allah ne, mu dai a gina mana masallaci in muka zo muka yi sallah a ciki muka yi ikhlasi a ciki Allah zai karba illa iyaka dai kawai shi wancan da ya ginin bai samu komai ba illa ma wato dakon zinibi da yayi ne yayi wani abu ba dan Allah ba. Wannan hadisi na man bana lillahi masjidan Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, hadisi ne na Ubaydillah al-Khawlani yake cewa naji Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu inda qawli an-nas fihi hina bana masjid rasulillah lokacin da ya gina masallacin manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar ya fadada masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan sayyidina Uthman shi ma da yazo a zamanin sa ya kara masa fadi saboda buƙatuwar wato al'umma, saboda al'umma suna kara yawa masallacin yana kara matsewa saboda haka kara fadada shi. To lokacin da ya fadada shi sai waɗanda suke yan adawa sai su karkacewa kaga ma ya canza abinda manzo Allah yayi, sai su karka su kansa da wannan wasu zaka ga cewa aikin alherin da mutum zai yi maimakon ayaba masa akai sai kuma ya zama wani dalili na su kansa. To irin waɗannan baya da zaka yi da su kai dai ba za ka fasa aikin alheri ba saboda su, dan ba dan su kake yi ba, ba dan yaban su kake yi ba, saboda kana yi dan Allah. Sayyidina Uthman lokacin da ya gina masallacin nan aikin alheri yayi, gabanin sa Sayyidina Umar yayi, kuma sahabbai suna nan babu wanda ya soke shi da yayi laifi. To amma a zamanin Sayyidina Uthman kamar yadda kuka sani fitintunu sun yi ta faruwa, akwai waɗanda suka rika angiza mai kantu ruwa suka rika ziga ziga mutane a fito ayi wa Sayyidina Uthman bore. To duk abin da yayi na alkhairi sai a soke shi akai. To daga cikin ayyukan da yayi na alkhairi wanda ya kamata a yaba masa a jinjina masa a ambace shi da shi akwai fadada masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi. To sai aka rika sukan sa ana yawo ana yama didin sa ko ina ya canza abinda manzo Allah yayi. To shine sai yake cewa innakum kad aksartu, kuna ta yawo kuna suka nan da can, kuna ta maganganu da yawa. Wa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ni kuwa naji manzo Allah yana cewa man bana masjidan lillahi qala bukair hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jalla bana Allah lahu baitan fil janna wanda duk ya gina masallaci dan Allah ko ko ya gina wa Allah masallaci. Bukair cikin masu ruwaya yake cewa ina tsammanin ya kara da cewa yabtazi bihi wajhallahi, yana neman fuskar Ubangiji da wannan. Banallahu lahu baitan fil janna, Ubangiji zai gina masa wani gida a aljanna. Wannan abin da yake nuna mana, wato in aka ce gina masallaci, ya kunshi ka gina masallacin da babu shi kwata kwata, ko ku akwai shi amma ka fadada shi, ka shigar masa da gyare gyare, to zaka samu wannan ladan. Kun ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daman yana nan ba wai babu shi ba. Abinda sayyidina Uthman yayin shine ya fadada shi ne, ya kara masa wato fadi. Wannan yasa ya shiga karkashin wannan hadisin banbana lillahi masjida, ba tare da wannan kuma ya rage ladan, wato asalin ladan wanda ya gina masallacin ba, ce wannan masallacin namu, wani ya zo ya ce zan fadada muku shi, kara yalwata muku shi, kara gyara muku shi, to za a bashi ladan wanda ya gina masallaci, duk da ba shi ya fari ginin masallacin ba tun daga farko, sannan kuma wannan ba zai rage wa shi asalin wanda ya gina masallacin ba, shi ma yana nan da nashi ladan ba tare da an taba komai daga cikinsa ba. Wannan shi ne abinda asalin hadisin yake nuna mana. Hadisi ne muttafaqun alaih. Hadisi na biyu, hadisi ne wanda Abu Dawud da Tirmizi suka ruwaito shi daga Buraida ibn al-Husayn, Ibn Majah ya ruwaito shi daga Anas, haka nan ya kuma ruwaito shi daga Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radiyallahu anhum jami'an. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace bashiril mashaina fi zulamil layli, kai bushara, kai al-bushr ga masu kai kawo. Al-mashain siga ta ce mubalaga ta mashi, mashi mai tafiya a kafa, to al-masha mai yawan tafiya, ya je ya komo, ya je ya komo. To nan al-mashain ya nuna kullun za su tafi masallaci daga gidajensu su komo gidajensu, ai kiran sallah su kuma fita su tafi masallaci, aikin kenan. Saboda haka suka zama mashaina, an gane ko, masu kai kawo. Fi zulamil layli, a cikin duffan dare, ilal masajidi, zuwa ga masallaci, kai musu albishir bin nuri tam, da cikakken haske, wato suna fita su tafi masallaci cikin duhu. Kaga wannan ya nuna ana maganar sallar isha'i ko sallar asubahi, da ita ce ake fita a tafi cikin duhu. Saboda haka suna fita sallar asuba, ba sallar isha'i, suna fita sallar asubahi don su yi sallah tare da jama'a, wanda an keɓance waɗannan salloli da ambato saboda su ne asqalus salati ala almunafiqin, sallar da tafi kowace nauyi akan munafikai. Wato munafikai ba kasafai sukan iya fitowa su zo sallar isha'i cikin jama'a ba, ba kasafai sukan iya fita sallar asuba cikin jama'a ba. Wannan ta sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga falalar waɗannan salloli guda biyu, kuma kasancewar munafikai suna son idan za su yi ibada tunda ba dan Allah za su yi ba, to ku gani kusan suna yi a wancan lokacin masallatai ba ma fitulu, bare in ka shigo da isha'i ko da asuba a ma san ka shigo, ko in za ka tafi a ganka akan hanya za ka tafi, saboda ka cikin duhu ne, su kuma suna son a ga suna tafiya. Bayan da ka ga wannan sallar ba wanda zai gansu ko a hanyar tafiya, ko in sun je cikin masallaci ba wanda zai san sun je, to me ye dalilin da su je? Saboda haka ma sai ba za su je ba. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah ya ce daman ba suna so ne suke tashi su je sallah ba, a cikin mutuwar jiki da kasala da ganda suke fita, kuma daman suna fita ne yura'una an-nas dan a gani, ba wai dan Allah ya ce su je sallar ba, a'a dan a gani. Saboda haka sai ba san zuwa. Akwai sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi barazanar ya maje ya kokkona musu gidajensu. Yace na kusa in na himmatu na yi niyya na kudurci aniyar in sa ayo kirare ayo itace sannan in sa a tayar da sallah sannan in sadada zuwa ga mutanen da ba sa zuwa sallar isha'i in kona gidajen su ba dan dai akwai yara da mata ciki yara da mata ba a farlanta musu sai sun zo ba a wajabta musu sai sun zo sallah cikin jama'a saboda haka su meye laifin su da zai sa a kona gidajen kuma kona gidajen su ma za su cutu annabi ya fasa yin wannan ukubar ya so ya musu wannan ukubar ba dan dai abinda ya hana yi ba wanda yake nuna cewa ashe abinda suka yi ba karami bane har ma ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam zai kona musu dukiya saboda wannan to ya nuna abin ba karami bane wanda yana cikin hadisan da al-hanabila suka yi hujja da shi akan wujubi salatul jama'a wajibcin sallar jami'i idan mutum yana jin kiran masallaci a kusa wajibi ne ya ansa kira ya je sallar jami'i su yana cikin hujjojin da suka yi hujja da shi akan jumhur yawancin malamai sun tafi akan sunniyar sallar jami'i cewa sunna ce mai karfi amma su sun tafi akan wajibci kuma suna daga cikin yana daga cikin dalilan su wannan hadisin da muka karanta har ma a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce za su samu wani dan romo-romo da cinyoyin kaji to da ka gansu sun zo ba kakkautawa ko da can jiki ne sai sun karasu wato da a ce wani wata moriyar duniya za a samu to za ka gansu amma tunda sai an je can za a samu ladan to su ba su yadda ma akwai can din ba saboda ka ga ba abin da zai kawo su to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya ambaci waɗannan sallokoji ishara zuwa ga waɗannan salloli na asubahi a sallar isha'i da sallar asubahi annabi ya ce ka yi musu bushara anan ba ana nufin wani mutum a bi ainihi ba ana nufin a yi musu bushara kawai su ji wannan ba wai kai kadai ake nufi da umarni ba wannan annabi dai umarni ba wani mutum yake nufi ba yana nufin kowa da kowa ma ya san masu wannan hali to ya yi musu albishir bin nuri tammi yawmal qiyama da cikakken haske ranar gobe qiyama nuruhum yas'a baina aydihim وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير حسكنسو زي رقا ياو غبا غريسو دباينسو رانا در سكي دبكاتر حسكي وبنجيجي زي ساكا كاموسو دوانا حسكن كما حسكن دا التام معنار التام أن يحيط بهم فكو إنا سنا غنيشي سغيشي تقبنسو تباينسو بإند سكا جويا غاسو دا حسكن يايشان saboda haka a cikin haske suke sabanin munafikai su za su zo a cikin duhu yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qibalihi alazab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور وبنجي ci ranar da munafikai maza da mata za su rika cewa mu'minai unzuruna ku dakata mana mana naqtabis min nurikum mu ma mu dan dosa na hasken ku dan tsaya mu ma mu shiga hasken mana kilarju'u wara'akum faltabisu nura shi ku koma baya turan gine turan zani kun bar haskenku a baya na ce bayan duniya ku koma baya can ku nemo hasken ba a nan ake samun shi ba a nan kowa nafsi saboda ilarju'u wala'akum a ce da su ku koma baya faltamisu nura faduriba bainahum bisur sai a yi katanga tsakaninsu da mu'mini katangan nan da kofa batinuhu fihi rahma ciki rahama ce wa zahiruhu min qibalihi alazab daga gabansa daga waje kuma azaba ce yunadunahum munafikai na kiran waɗancan mu'minai dan uwansu wanda suka san tare suke a nan duniya tare ake kujuba ta yau da kullum tare ake sallama tare ake azumi tare ake fita jihadi da su komai tare ake alam nakum ma'akum ba tare muke a duniya ba ga gidana ga naka da harkoki na tare muke yi na kai mun abin nan za a kai mun haihuwa in gaya maka akai maka ka gaya mun sa dauran aure mu je tare masallacin mu guda kana gani na ina ganin ka alam na kun ma'akum qalu bala eh tare muke ba mu ce ba tare muke ba sai dai tarayyar ba iri daya bace walakin nakum fatantum anfusakum kun fitini kanku ne kun fada cikin fitina wartabtum watarabbastum wartabtum watarabbastum kun zauna jiran daku kuna jiran ku ga an murkushe musulunci gaba daya ku koma cikin abokan gaban mu wartabtum kuna ma shakka abin nan da muke yi ba wai da lada ma hanya musuluncin ma dai kawai ko dai kawai dai yaudara saki wa qarratkum al-amani gurace gurace da ne san duniya kuna jin abinda kuke yi daidai ne wannan ya rude ku wato yana daga cikin tarkon shedan ya jefa wa mutum umniya ya rika ganin shine yake yi daidai gashi fabbarna yake kan hanya shedan amma rika jin shine yake daidai ya rika ganin wancan da ya kauce masa ya kauce wa hanyar sa ya kauce wa hanyar gaskiya saboda haka shi zai fada cikin bala'i shi yasa Allah madaukin sarki ya gaya mana irin cewa irin wannan tarko ne shedan yawa yahudu da nasara wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara Allah ya ce me tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace ba mai shiga aljanna sai bai yahude ko nasara wato bai yahude yace ba mai shiga aljanna sai bai yahude nasara yace a ba mai shiga aljanna sai ba nasare Allah ce tilka amaniyuhum wannan gurace guracen su ne kenan to kuma daman shedan yayi alkawarin wannan wala umanniyannahum ban jefa musu guri su rika jin cewa a'a dai abin nan da suke haka yake Allah ce ya iduhum wa yumannihim yana musu alkawari yana kuma jefa musu guri to shine Allah ya ce wartabtum wa garratkum al-amani hatta jaa amrulllah asira al-amrin Allah ya zo mutuwa ko al-kiyama wa garrakum billahi al-garur mai rudar jama'a mai rudar bayi ya rude ku shine shedan zaka waɗanda za su tashi da haske cikakke su ne mu'minai maza da mata yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim bushrakum al yawma jannatin tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dhalika huwa al fawz al azim khalidina fiha abada dhalika huwa al fawz al azim haka ubangiji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaiwa masu kai kawo zuwa masallaci kai musu albishir anan suna fita cikin duhu to sani ubangiji zai musanya musu wannan duhun da haske a ranar gobe kiyama hasken kuma cikakke imam at-tabarani a cikin al-mu'jam al-awsat ya rawaito riwaya da isnadi kikkiawa daga abu huraira radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yudhi'u lil ladina yatakhallaluna ila al-masajid fi adh-dhulam bi nurin saati'in yawm al-qiyamah ubangiji zai haskaka ma waɗanda suke wato tafiya zuwa masallatai cikin duhu to suna tafiya su kauce ma wannan su shi yasa ce takhallalun wato su kauce ma wannan rami su kauce ma wannan abin nan suna kokarin yadda dai ba za su cutu ba saboda duhu kai musu bishara abin nan in Allah zai haskaka musu da wani haske mai karfi ranar gobe kiyama haka nan ya fitar a cikin al-mu'jamul kabir da kikkiawar salsala daga Abu Darda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace man masha fi zulmatil layl ila al-masjid laqiya Allah azza wa jalla bi nurin yawm al-qiyama wanda ya tafi masallaci cikin duhu to zai hadu da ubangiji ranar gobe kiyama da haske ibn Hibban ya fitar da hadisi shi ma da lafazin man masha fi zulmatil layl ila al-masajid ataahu Allah nuran yawm al-qiyama haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man gada ila al-masjid aw raha wanda yayi sammako zuwa masallaci aw raha ko ya tafi da yamma wato yayi kai kawo zuwa masallaci safa da yamma sallar asubahi ce, sallar azhar ce, sallar la'asar ce, sallar magriba ce, shine gada auraha. A'adda Allahu lahu nuzulan, Ubangiji zai tanadar masa da kayan liyafa. An-nuzul tana zuwa da ma'anar liyafa, ko an-nuzul gurin da zai saukar da shi, wato masaukin baki. Ubangiji zai tanadar masa da masaukin baki, ko zai tanadar masa da kayan liyafa, zai tanadar masa da kafaki, wato na bakunta. Kullama gada auraha, duk sanda ya safi da safi ko da yamma, wato duk tafiya Ubangiji zai masa wannan tanadin. Duk tafiya Ubangiji zai masa wannan tanadin, saboda haka yana cikin wato tara wa kansa kayan jin daɗi ne da muriya a aljanna, duk zuwa da komowa da zai yi, wato gina gidansa yake na aljanna tare da tara wa kansa abinda zai more rayuwarsa a gidan aljanna. Wani hadisin a zahirinsa yana nuna wanda duk ya je masallaci ba a faɗi sallah ba, amma maqsudin abinda ake nufi ya je masallaci don wata ibada, sawa'un sallaci wacce ita ce ala ra'si ibadat da ake a masallaci, ko ko ya je wani darasi, ko ya je ainihin domin aikata wani abin da yake da alaka da addininsa, to babu shakka yana karkashin wannan hadisin. Ba ambaci sallah ba dan ya kunshi tafiya masallaci domin aikata dukkan wani abin da yake ibada ne, dukkan wani abin da yardajje ne a gurin Allah. Haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajuli fil masjid, sallar mutum a masallaci tafdulu ala salati fi baiti wa suqihi bi 25 daraja, ta dara sallarsa ta fi sallarsa shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa da daraja 25. Hadisai sun zo daban-daban. Wannan hadisin an rawaito shi ta hanyar Abu Huraira, Abu Sa'id ibn Umar, ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab, Anas da sahabbai da yawa da suka yi maganar falalar wanda ya salla cikin jam'i akan wanda ya salla shi kadai a gidansa ko a kasuwarsa ko a shagonsa ko a ina ne ba. Ya zo da lafuzza daban-daban, ya zo da lafazin 25 daraja, ya zo da lafazin 27 daraja, da malamai suka yi ta tattaunawa akan waɗannan lafuzza, wanne ne ba wanne ne ba. Wasu ce da farko an ce 50, daga baya Allah ya ƙara ya koma 27 daraja. Da farko an ce 25, sannan kuma aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi aka ce a an ma ƙara, yanzu ya kai 27. Wasu malama ka suka haɗa tsakankanin hadisan, wasu suka ce a 25 daraja, 25 da 27 ɗin duk suna nan, saboda za a samu fifiko tsakanin waɗanda suka je suka yi sallar tare da jama'a. Wani masallacin ya fi cika akan wani, saboda haka zai fi lada, shine za a bada 27, wanda bai kai shi cika ba a bada 25, wato 25. Wasu suka ce a ai su kansu mutanen sun sha bamban, wani zai zama yayi alwalatun daga gida, ya taso daga guri mai nisa, ya taho cikin nutsuwa har zuwa masallaci, wani kuma a kofar masallacin ne yayi kicibi za a yi sallah, ya alwala ya shiga. Ba ɗaya suke da wanda ya taso takanas ya ta tattaki ba har zuwa masallaci, da wanda kawai cin karo yayi za a yi sallah kawai ya shiga akai da shi. Don haka wancan sai a bashi 27, wannan a bashi 25. Wasu suka ce a cikin sallar ma wani zai nutsu sama da wani, don haka shi wanda ya samu nutsuwa sama da kowa ya samu 27, wanda kuma bai kai shi ba ya samu 25. Haka dai malamai suka yi ta ainihin tattaunawa wajen su haɗa waɗannan hadisai domin su fitar da wani abu guda ɗaya. Amma abinda Al-Hafiz Ibn Hajar yake cewa hadisin yana nuna wanda ya taso daga gida yayi tahara daga gida ya taho, shi zai samu 27 daraja, wanda kuma ba daga haka ba zai samu ƙasa da haka. Wasu kuma suna ganin Ubangiji ne ya ƙari daga 25, aka ƙara ya kai 27. To falala Allah tana da yalwa, ko mai ma zai iya faruwa. A nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa wanda ya zo sallah babu shakka yana da wannan lada, yana da lada, wato yana da daraja fifikon lada 27 akan wanda ya sallah shi kadai. Wasu suna tsammanin abinda hadisin yake nufi shine wanda ya sallah shi kadai a bashi lada daya, wanda yayi cikin jama'a a bashi lada 25 ko da 7. Haka wasu ka dauka sai a ce kai yanzu ladan ka daya, ni kuma cikin jama'a ne lada na 27, wanda kuma ba haka bane. Abinda hadisin yace tafdulu, ta dara sallar mutun shi kadai, ta dara sallar mutun shi kadai da daraja 27 ko da daraja 25. Kaga ta dara waya na nuna cewa wancan daya bane ra, wannan kuma 27, wato idan wancan za a bashi 100 to wannan za a bashi 127 ko 125, wancan za a bashi 50 wannan za a bashi 75, wato akan dukkan ladan da ake bawa mutum daya to wannan ka kara 27 ko da 5 akai. An gane? Tunda Al-Qur'ani da Sunna sun nuna mana cewa mutumin da duk yayi aikin lada kwaya daya yana ana linka masa shi sau nawa, sau goma ila 700 dhifin ila adhafin kathira, wallahu yudhaifu liman yasha, man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Allah ce wanda duk yazo da aikin lada daya to yana da kwatankwacin wannan goma. To kaga kamar da ya faɗa a wani hadisin, Allah madaukakin sarki yana ba da lada daya akan lada goma akan aiki daya, sannan yana rubanya masa su har zuwa rubi 700 kai har ma zuwa rubi barkatai. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. To ashe kaga ashe mutumin da yayi sallah ta kama yayi sallah sa shi kadai, to ba za ka ce ladan sa ɗaya ba, tunda an ce man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, kaga an ruba masa shi guda goma, ko ba lalle tsaya goman ba. Annabi ya ce za a iya ruba masa har zuwa 700 kai har zuwa ma rubi sama da haka. To ko nawa aka sa masa dai, ko nawa ya kama ladansa, to shi wanda yayi sallah tare da jama'a to za a samu rubin wannan, a kara masa rubin har zuwa 25 ko 27, kaga abin da tazarar da yawa. Wato in zai samu 700 to wannan 700 sau 27 ko 700 sau abin, kaga akwai tazara da yawa. To gara ba ta ce mai tsabar yawa. To wannan shi ne abin da hadisin yake nufi, tafdulu, wato tana samun fifiku, wato fifikon aka faɗa. Sannan daraja ɗin nan ba wai lada ɗaya yake nufi ba, yana ce daraja wato lada kwara 20, a'a ina ba kwara ba, daraja ɗin nan baka san iya abin da Allah ya tila a cikin kowace ɗaya ba, kowace ɗaya baka sani ba. Idan an ce wanda yayi sallah tare da yayi sallar gawa yana da qiratun, qiratun da aka ce zai kai dutsen Uhud girma, to kaga magana kwara, don wani ka ce kwara 20 sai ga kwarani ne ba yawa ne da su ba, amma daraja din baka san iya girman ta ba, Allah kawai shi ya san yaya girman ta yake. To wannan hadisi yana cewa salatul rajul fil masjidi, sallar mutum a masallaci, tafdulu ala salatihi fi baitihi, ta dara sallarsa a gidansa wato shi kadai, wa suqihi ko a kasuwarsa, bi 25 daraja, da daraja 25. Hadisin wanda yafi kusa da wannan shine hadisin Abu Huraira, hadisin Abu Huraira yana cikin Bukhari da Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul rajul fil jama'a, sallar mutum a cikin jama'a, tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhifan, za a ninninka ta akan sallar sa shi kadai a kasuwarsa ko a gidansa ko a kasuwarsa ninkin 25. Wa zalika, haka na samuwa ko zai samu haka, ko dalilin da zai sa ya samu haka, annahu idza tawadda'a, idan ya alwala فأحسن الوضوء يكوت تألولا ثم خرج إلى المسجد سن يفت مسلاتي لا يخرجه إلا الصلاة با أبند يفتد شي سيسلا لم يخطو خطوة بزي تاكو ديبا إلا رفعت له بها درجة فأتي أنك كامسا درجة ديتا وحط عنه بها خطيئة أن كانك ليمسا أن شاري مسا ونلي في دوانا فإذا سلا إذن يسلا يا جماعة تعرض الإيمان لم تزل الملائكة تصلي عليه ملائكة بذان سبوشي بسنا تمسا الدعاء ما دام في مصلاه ما تقري أنا أقول أن دي سلا واتو مسلا تن دي سلا سنأتي واللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم ارحمه اللهم صل عليه اللهم ارحمه يا أبنجي كما سالاتي يا أبنجي كيما سرهما كيما سالاتي كيما سرهما هكذا سيتم سالدعاء بتكلينا ونقولهم أكتشف في مصلاه بعنا نفهم أديدي بقدر ديه سلا ما أنا إن ديه سلا أما سالاتي ديه سلا بذا سبوش يبسون أما سالدعاء ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة لا ينكو بذا سبوش يبا ينا تكين سام لا دن سلا ما تكر سلا يكيد وتو كمر سلا يكيد matukar dai yana jiran sallah yayi magriba ya zauna jiran isha'i to yana cikin ladan wannan sallan ne da haka su kuma malaiku za su ci gaba da yi masa addu'a kowa ya san addu'ar malaika addu'ar da ta fito daga wadan la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'maru to wannan yayi kusa da lafazin da Ibn Taymiyyah ya ambato wa qala a wani hadisin na Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaima da Nasa'i Annabi ce man tatahara fi baitihi fa ahsana at-tahur wanda ya tsarki wato ana nufin alwala tun daga gidansa ya kyautata alwala wa kharaja ila al-masjid ya fita masallaci la yunhizuhu illa as-salah ba abinda ya fito da shi ba abinda ya turo shi ya ingizo shi sai sallan nan kana khutwatahu to takunsa guda biyu daga kafa da ajewa ihdahuma tarfa'u daraja dagawar zata daga shi zata daga masa daraja wal ukhra tad'u khati'a ajewar kuma zata kankare masa sa abin nan ko kuma takunsa guda biyu in ya taka daya kafar dama a daga masa daraja in ya taka ta hagu a sauke masa wani laifi da yi wannan hadisi Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Khuzaima da Nasa'i sun ruwaito shi lafazin sa kamar yadda yazo a cikin Sunan Abi Dawud hadisin Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawman as-subh wa tarana annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sallah as-subh tare da mu fa qala sai yace ashahidun fulan wa ana yazo wato da wani muka yi sallah قالوا لا سكتي يا ابي زوبا قال شاهد فلان وانا فا ده شي muka yi sallah قالوا لا سكتي اه قال sai yace inna hatayn as-salatayn wadannan sallolin biyu yana nufin isha'i da asuba asqalu as-salawati 'ala al-munafiqina sallah ce da tafi nauyi ga munafikai walau ta'lamuna ma fihi ma da kun salladan da suke yake cikin wadannan salloli biyu la ataytumuhuma walau habwan ala ruka da kunzo koda da jan guiwa ne wato ka karewar hakuri da wahala ka zo akan guiwa kana jan guiwa wa inna as-saff al-awwal ala misli saff al-mala'ika sahum farko kamar sahum mala'iku wanda ya samu wannan to kamar ya samu shiga sahum mala'iku walau alimtum ma fadhima fadilatuhu labtadartumuh da kun san falalar sahun farko to da kun rika tserere ne kowa yana san ya riga wa inna salatar rajuli ma ar-rajuli sallan mutun tare da mutun wannan hadisin munabi kenan sallan mutun tare da mutun azka min salatihi wahdahu ta fi sallarsa shi kadai lada wa salatuhu ma ar-rajulaini azka min salatihi ma ar-rajul yayi sallar kuma tare da shi ka wato shi ka abinda tare da mutum daya a tare da mutum biyu ta fi lada sama da yayi tare da mutum daya wa ma kasura fa huwa ahabu ila Allah ta'ala duk sanda aka fi yawa to wanda yafi soyuwa gurin Allah ta'ala wanda ya nuna masallacin da yafi cika yafi wanda bai kai shi balada. An gane wannan ya nuna masallaci yana gwargwadon cikarsa, gwargwadon irin ladan da mutane za su samu waɗanda suka halarci wannan guri. Wato ko yaushe aka samu cikowa to za a samu kuma ƙarin daraja din, wanda wannan yana nuna in aka yi sallah cikin dabi ana samun wannan garaba sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sannan kuma har ila yau yawan mutane, gwargwadon yawan mutane kuma gwargwadon irin fifiko har ila yau da za a iya samu tsakanin masallaci da masallaci. A wannan hadisi ko kula yana nuna takun mutum zuwa masallaci ana rubuta masa shi, a ɗaukaka matsayinsa, a kuma kankare masa laifinsa. Kamar yadda Bani Salama gidajensu suna nesa da gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Salima wanda kabila ce wanda suke zaune a gurin da ake kira yanzu Quba, abin nan Qiblataini, haje akwai inda ake cewa Masjidul Qiblataini, to wannan shine Masjidul Bani Salima, ta kabila ce da suke zaune a wannan guri. A da can tafiya ce ba karama ba daga nan zuwa masallacin, ko yanzu ma a ce ka tafi a kafa akwai dan jayawa, duk da masallacin yanzu ya cinye Madinar ta zamanin Manzo Allah duka. Yanzu bayan bubbuda shi da aka yi kusan duk gidajen sahabbai na da da kwaye, duk Madina ta kare a cikin masallacin gaba daya. Amma duk da haka dai akwai tazara. To saboda haka sai wasu daga cikinsu suna so su rika zuwa akai akai, tunda kaga a irin wannan yanayi ba koyaushe zaka iya samun sallah ba, wata ka samu wata kuma baka samu ba, sai suka su sai su bar gidajen su na can su dawo su yi gida kusa da gidan masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu a ce ya bani Salama diyarakum tuktab atharukum, ku zauna a gidajen ku za a rubuta muku takun da kuke. Sauraka Ubangiji yana rubuta takun da kuke, don haka ku zauna can, duk sanda ku yi taku to duk iya takun ku iya matsayin da za ku kuma samu kenan. To shi yasa anan malamai suka ce to anan zai rage takunsa don ya samu masallaci, a ce za ka zo maimakon ka rika buɗe ƙafarka ka rika ɗan mammatse ta, saboda an ce duk taku duk kaga wanda ya iya adadin takun ka iya adadin. To wasu malamai suka kawo wannan tambayar, shine wasu suka ce a abinda ya kamata dai yayi tafiyar sa da ya saba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza ataytumul masjida fa ataytumus sala fa tuha bil waqari was sakina fama adraktum fasallu ma fatakum fatim. Amma an samu athar da suke nuna cewa sahabbai suna yin wannan, yataqarabuna al khuta, cewa suna rage wato tafiya, wato suna takaita daga kafa mu masa bude kafa su sosai. Saboda akwai sanda Thabit ibn Aslam al-Bunani ya taso tare da Anas za su taho masallaci, Anas ya dora hannunsa akan kafadarsa sai yake tafiya a hankali, shi kuma Thabit yana so ya zo masallaci da wuri, to amma kuma ganin ga malaminsa kuma sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike da kafadarsa, sai ya haƙuri suka tafi a hankali da tafiya kamar suna sanda. Shi kuma Sabit yana jin tsoron su rasa sallar ma. To da suka zo sai bayan an gama sallah sai Allah take tambaye sa, ka san abin da ya sa na yi haka? Sai ce bai sani ba. Sai ce to shi ma Abu Dharr ya yi haka, ya tambaye shi ya ce shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ya yi haka. Sauraka ashe in ka takaita tafiyar ta kama, amma dai kai yadda ba za ka rasa sallah ba kuma. Wasu malamai suka ce a ka taho yadda ka saba tafiyar ka normal, abinda ka samu shi kenan. Shi yasa wasu ke cewa gidajen da suka fi falala gidan da suka fi kusa da masallaci ko gidan da suka fi nesa da masallaci. Wasu suka ce shi gidan da ya fi kusa da masallaci ya fi falala, amma kuma wanda yake nesa da masallaci a tahowa ya fi falala. Haka ne, gidan da yake jikin masallaci kamar gidan manzo Allah ya jikin masallaci yake, ya buɗe kofa ya shiga, kuma sannan na jikin masallaci wato ba kasafai zai rasa sallah ba, sannan dai wani huci na alheri da za a yi to zai ji shi sabanin nan nesa. Amma kuma aka tashi zuwa masallaci wanda yake nesa sai yafi samun lada. Inda mutum zai yi sallah shi kadai, an ce tafdhulu salatul fajr bi 27 daraja, to sai in ya tashi sai ya sallar sau 27 dan ya kamo wanda ya cikin jami'i. Zai yi yayi ya sake sai 27. Akwai wata kissa da Abul Qasim al-Bagawi ya faɗa, ina ji daga Ubayd al-Khawlani, ce wata rana ya je ya rasa sallah, da ya rasa sallah da ya dawo gida sai ya yi ta sau 27 saboda ya samu wancan ladan. Sai mafarki gashi nan a cikin wata tawaga ta mahaya dawakai, shi ma yana kan doki, amma da sun tsere masa, in ya su kwanu dokinsa ina nasu sun yi gaba, sun yi masa fintinkau, sai suka waiwayo suka ce ina ai ba za ka kamo mu ba. Ya ce saboda me? Saboda mu cikin jam'i muka yi, wato shi da ya yi ko guda nawa ya ba zai kamo su ba, su cikin jam'i suka yi, kuma kula wanda ya yi sallah cikin jam'i shi farilla ce, amma in kai sallah kai kadai ba a yadda aka sake farilla ba, dole sai dai duk wacce za ka yi kuma ta zama nafila ce, amma ba farilla ba. To kaga shi waccan dunkulalliyar farilla ce gaba daya ta zama a matsayin 27, shi kuma wannan guda ɗaya ce kawai, wannan ita ce farilla, sauran kuma duk nafilci ne, sai zai nafila ta kama kafa farilla, ba zai yiwu ba, saboda haka duk yadda ya so ko nawa zai yi ta ba zai yiwu ba. Akwai masail da ya kamata mu nuna, to amma kasancewar lokaci ya yi za mu haƙura, sai sati mai zuwa insha Allahu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka kuskure Allah ya yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونأتي السلام عليكم مالا تنبيع تائتك كما عندك فتاة إمام مهدي عليه السلام wai ba a haife shi ba, to amma ka san ko in ce ka yarda zuriyar sana nan a duniya, to kaga akwai renin wayo anan, na ce ban yarda akwai shi ba, kuma ka ce na yarda akwai zuriyar shi, an taba zuriyar wanda babu shi, asali babu shi matsala suka samu, an riga an kirga mutum 12 kuma an ce ga ta inda za su biyo, aka taho sai da aka zo Al-Hasan al-Askari, sai ya zamana kuma gashi bai haihu ba, saboda haka kaga dole kuma a nemo ina za su samu ciku, haka dole a kirkiri tatsuniya a cikin ƙarya domin a yi ciku da ita. To ya za a yi yadda? Na yi bayanin asalin abin nan, ya yi samo asali, saboda haka sai a kawo mun abin da ya warware wannan bayanin, amma kawai a ce na yadda babu shi, kuma a ce na yadda da zuriyarsa, an taba mutum da babu ya yi zuriya? Ahlul baiti, akwai ahlul baiti tunda ba shi kadai ne daga cikin gidan ba, akwai su suna nan ahlul baiti, kamar yadda muka ce duk suna nan ƴaƴan Husaini ne, da akwai ƴaƴan Hassan ma, amma dai zuriyarsa daga Fatima ne radiyallahu ta'ala anha, akwai ƴaƴan Hassan, akwai Husaini. To Husaini din nan yana da ƴaƴa banda Zainul Abidin, banda Ali ibn al-Husayn, yana da ƴaƴa, sannan Ali ibn al-Husayn din nan shi ma yana da ƴaƴa banda wanda suka bawa matsayin. Akwai Muhammad ibn al-Hanafiya, shi ma yana da abin nan. Saboda haka maganar a ce zuriyarsa tana nan, tana nan, amma nan ba shi yake nuna shi wannan mahadin da babu shi ya haife su ba, babu ba za ta haifa akwai ba. sannan yace kuma dai kuma duk da dai na san ko in ce baka san suwaye ahlul baiti ba amma ka yarda da hadisin da yace limamai 12 za su bayyana ko ka amince to kaga kace na yarda kuma ka tambaye ni ko na amince kai hukuncin na yarda ko sannan kuma kace ko na amince wato ita kanta maganar akwai tafka da warwara in kace na yarda ba kuma bukata kace sai na amince in kace na yarda to ni kuma ina da iko in ce gaskiya na yarda ko ban yarda ba kuma kai baka da iko kace na yarda ka bar ni kawai in faɗi na yarda ko ban yarda ba amma maganar annabi ya ce limamai 12 za su bayyana sai ka kawo hadisin ni na san wannan hadisin ƙarya ne ba gaskiya ba ne cewa limamai za su 12 za su bayyana maganar limamai 12 za su bayyana ba gaskiya ba ne abinda na sani la yazalu hadha al-islam azizan ma waliya alaikum 12 khalifa akwai bambanci tsakanin khalifa da imam limamin masallacin na imam amma ba khalifa bane duk wanda yake jagorantar mutane ta fuskar addini imam ne amma ba khalifa bane khalifa istilahi shine wanda ya maye gurbin wani mai mulki kamar yadda Allah ya ce wa annabi adam khalifa inni ja'ilun fil ardi khalifa saboda shine jagora a lokacin sa babu sama da shi ƴaƴansa duk karkashin su ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi ahwa'ahum ubangiji ya kira annabi daud khalifa saboda me saboda mulki da Allah ya bashi wa qatala daud jaluta wa atahu Allahu al mulka wal hikma Allah ya bashi mulki saboda haka kira shi khalifa ya mai gurbin wanda yake gabanin sa amma ku wadanda kuka fada kuka ce khalifofi ne 12 kuka ce imamai ne khalifofi ne sune khalifofin da hadisin yake nufi waki ya nuna ƙarya ne domin sayyidina Ali shi kadai da ya rike khilafa sai Hassan saboda haka cikin 12 da kuka lissafa biyu ne suka yi khilafanci amma sauran 10 din ko in ce 9 din tunda babu cikon na 10 wannan tatsuniya ce sauran 9 din babu wanda abinda ba kuke fada guje-guje suke suna boyewa azai yi khalifa kuma ya boye saboda haka magana duk tatsuniya ce mana ina ta mamakin ma kuma a ce ba ka san ahlul baitin ba zato su ai su ahlul baitin ba da yake magana na san su ko ban san su ba mun dai mun sha bayanin su ai ahlul baiti kuma ana jin mu kullum muna fadar ahlul baiti din nan da matsayin su a karatun nan ma mun zana wasu a karatun nan ma mun zana wasu mun ba da tarihin wasu to idan kuma akwai wasu ahlul baitin wanda ba mu san su ba sai ga mana in kuma wannan tatsuniyar ce ahlul baiti to kaga wannan kuma wani abu ne daban wani ya ce yaushe ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu sannan kuma jihadi ta yi ko kuwa a gida ta rasu Aisha radiyallahu ta'ala anha ta rasu shekarar hijira 58 kuma ba a gurin yaƙi aka kashe ta ba a gidansa ta rasu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya yi mata sallah idan mutum ya kasance yana yin ɗaya daga cikin sallolin nan guda biyu mafi falala amma ɗaya yana yawan makara wato asuba yake nufi da ke to yace a iya ce masa munafiki a aka ce masa munafiki ba dan yana makara laiya ka dai kawai da yake kokarin yadda ba zai makara ba amma ba wai dan mutum yayi wani abu da ya munafiki sifa ce wa shiga an fadi yadda take su dai haka suke to amma in wani mutum da gangan ba wasu dalilai yasa baya zuwa to ya dauki kwaikwayi wata sifa ta munafiki amma shi din ma ba za ka ce masa munafiki bane ta fuskar akida sai dai ka ce ko kana kwaikwayin wani aiki na munafikai wanda yace ina tambaya game da fassarar waɗannan baitoci ne hayatu iqdamil uquli iqalu wa aktharu sa'i alalamina dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adan wa wabalu ولم نستفد في بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وأن بيتوشن فخر الدين الرازيني ابن الخطيب شيء يسو كالشرع يوسع باين يغمر يوسع أتكين تركتشين علم الكلام شرع يوسع قبعد يقال يتكين علم الكلام علم الشيء شيء كشيء da tawilin sifofin Allah da barin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da jahiltar su da katsalandan a cikin sifar ubangiji da aikinsa to a bisa ga haka ya rayu rubuce-rubucensa duk akan irin wannan yayi to da yazo karshen rayuwarsa ya fahimci cewa duk ya kare rayuwarsa a banza bai amfanar da kansa ba bai tsaya yayi tantantini cikin ayoyin Allah ba ya shigar da kansa cikin rudani har ya zo karshen rayuwarsa bai fitar da kansa daga cikin wannan rudani ba ilmul kalam bai amfane shi ba hankalin da yake tinkaho da shi da takama da shi bai amfane shi ba shine waɗannan baitoci yake cewa karshen daman wato gabatuwar hankali wato hankali ya wuce gaba karshen sa zai samu kansa cikin da bai bayi domin zai je idan inda zai kasa yin gaba akwai abin da hankali ba zai rusko shi ba musamman abin da ya shafi sifofin Allah hankali ba zai rusko shi ba la tudriku al absar wa aktharu sa'i al alamin dalal shi yawancin yunkurin mutane da kai kawon su da kokarin su idan dai ba da tawfiqin Allah ba to duk a bace a bata yi wato Allah shine kawai zai dora ka akan hanya amma ba kujuba kujubar ka ba kai kadai wa arwahuna fi wahshatin min jusubina yace irin mu dan muka bar sunna muka bar alqur'ani muka bar sunna muka bar tafarkin salaf to rayukan mu na cikin kewa da tsoro a cikin jukunan mu duk hankalin mu kullum ba a kwance yake ba wa ghayatu dunyana azan wa wabalu karshen duniyar ga abinda muka samu a duniya duk wahalar da kai ne da cutar da kai ba abinda muka illa mun wahalar da kan mun cutar da kan mu walam nastafid fi ba'dina tula umrina tsawon rayuwar mu gaba daya ba mu amfana da komai ba cikin binciken da muka rika yi siwa an jama'ana fi qila wa qalu fa ce dai mun tare qila wa qalu in qila kullu qila shikenan magana ba qala Allah ba qala rasulullah wanda yace masallaci ne ke da masu kula da shi wajen tsabtace shi kamar ladan to amma masu shugabancin masallacin ba su haƙƙi ko malam me zai ce to asali ya kamata shi wanda zai aikin masallaci ya dauka dan Allah yake ya sa wannan a ransa da farko ba laifi masallaci ya rika taimaka masa idan akwai bukatar a taimaka masa din wani watakila zai aikin ba bukatar taimakon kowa shi kansa mai taimakawa ne ba ya da raunin da zaka ce a zo a taimaka masa yana da sana'arsa amma yana da lokaci da ya ware yakan zo ya share masallaci ko ya goge da sauransu akwai kuma wanda watakila yana cikin bukata don haka sai a taimaka masa saboda bukatarsa shi kuma ya sa ikhlasi a cikin aikinsa wannan shine abin da ya kamata a yi shi ya sa ikhlasi kada ya fushi saboda ba a bashi ya ce to ya ma daina share masallacin kowa ya zo ya salla a haka shi za a nuna wa haka yana ga kullum ana karɓar taimako amma ba za a bashi ba ko a bashi ya daina ko ya ce ba haka aka yi da shi ba ko ba a cika masa duka ba ko wani abu irin wannan su kuma waɗanda suke kula da masallacin idan a shugabannin masallacin idan har akwai halin a taimaka masa to yana da kyau a cigaba da taimaka masa kada a ki taimaka masa ko ba dan komai ma dai ka aje a sa shi cikin wani wata matsala ta aqida ta niyya da sauransu wannan yace kai magana game da sahun farko a yau sannan naji Ibn Taymiyyah yana cewa man jaa awwalu awwalun nasi wa to wato yayi rubuta larabci amma da har bakakken boko kaga sai an yi ijtihadi sosai man ja awwalun nasi wasafa fi kai wannan wallahi ba zan iya karantawa ba da ya rubuta nasin da larabci sai in iya karantawa amma yanzu wannan zai wahala ne wannan yace assalamu alaikum fadar Allah innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim فمن نكث فإنما ينقص على نفسه ومن أوفى بما أحد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. sayace in shi'a suna kawo hujja da wannan ayar kan cewa wasu sahabbai musamman Abu Bakar da Umar da Usman sun warware mubaya'a da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ina hujja take? Ni ai banga hujjar ba, ina take? Allah ya ce faman yanqusu innama yanqusu ala nafsihi, wanda ya warware kansa yawa, wanda ya cika abinda Allah ya yi wa Allah alkawari da shi, to Allah zai bashi lada mai girma. A nan an ce Abu Bakar ya warware ko Umar ko Usman, to ya kai ta zama hujja. Kuma in ka ce an ce faman nakasa, sai ka sa Abu Bakar da Umar a ciki, ni kuma sai na sa su a cikin wa man aufa. Ai ban san ya aka yi za a ce wai ana hujja. Yau da a ce aya ta ce Abu Bakar da Umar sun karya, to sai ka ce ga aya baro-baro ta faɗi sunansu. Amma haka kawai ka ɗau gabar farko ka cusa Abu Bakar da Umar a ciki, ba za ka sa su a gabar ƙarshe ba? Fa man aufa bima ahada alayhi Allah, abinda duk tarihin su yake nuna kuma sun cika. Kai wata tuhuma ce kake musu ta banza da wofi, wanda shi wanda kake rigimar dan shi ma bai yarda da kai ba a kan wannan, ya yarda da su, ya tsaya tare da su, ya taimaka musu a jihadin da suka yi. Saboda haka ban san ya aka yi 'yan shi'ar har suka yi hujja ba. Kai ma mai rubuto wannan bai kamata ka rubuto ka fata mana lokaci ba. Yau da a ce wani abu ne da shubha, ma ba ma wani shubha a ciki ba. Da Allah, menene aqidar Taqiyuddin Nabahani wanda ya kirkiro kungiyar Hizb ut-Tahrir? Menene bambancin aqidar sa da ta Ahlus Sunna? Sufi ne Ash'ari, sufi ne kuma Ash'ari, haka ba asali ɗan ɗariƙar Rufa'iyya ne, mutumin Falastin ne ko kuma mutumin Lebanon ne? Saboda haka aqida saba ta Ahlus Sunna ba ce, da haka ita kanta kungiyar Hizb ut-Tahrir ba kungiyar Ahlus Sunna ba ce. Suna da abubuwa da yawa da suka kaucewa koyarwar sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama, da wanda muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.